أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آيو بكوي قوتن رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود أريه أدود سلاتين دات آيه wadda daidai take da ranar 17 ga watan 8 na shekara ta 2010 ta miladiya za mu yi darasin mu na 7 kenan a cikin wannan karatu da muke na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci na alfurqan a cikin wannan wata mai albarka na ramadan Allah ya fahimtar da mu littafin sa ya ba mu ikon aiki da shi ya sanya mu cikin masu karanta shi haqqa tilawatihi daga tambayoyin da aka rubuto a yau na farko wannan dan uwa yana tambaya yace zaka ga wadansu iyaye suna kokari wajen halartar karatu da halartar sallah a cikin jama'a suna kwasal alheri amma sun kyale ƴaƴa ba sa zuwa gurin karatu ba sa sallah a cikin jama'a kowane irin kira za a yi ga wadannan mutane to wannan yana daga cikin nasiha da wannan dan uwa yayi wannan lura ye wannan tsokaci nasiha ce kuma dama addinin musulunci nasiha ne ga daidai ga jagororin musulmi da kuma ga magarin musulmi kowa da kowa dan haka ba zancen wai ba ruwanka bane kai ka je kai harkar ka mana a wannan yana daga cikin haƙin nasiha kuma hakikatan wato wannan yana da muhimmanci kula da yara kula da tarbiyar yara da sanya su linka halartar majalisul zikr wuraren da ake ambaton Allah saboda neman alkhairi koda ko ba sa fahimta koda ƴan kananan yara ne waɗanda ba sa fahimta mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci yayi sallah da umama yar zainab jikarsa wato umama jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji sana jaririya ya dora ta akan kafadarsa yana sallah in zai yi ruku'u ya ajiye ta in ya dago daga sujada ya dauke ta ya mayar da ita kan wuyansa yayi sallah tare da ita to alhairin da ke cikin wannan shine irin waɗannan majalisai rahamar Allah na sauka a wajen mala'iku suna zuwa sakina tana sauka ko ba cewa akai kawai sai manya sakina nan take sauka a gare su ba kuma cewa akai kawai sai manya sune suke samun wannan rahamar ba bal ma ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana cewa mala'iku yayin da suka ce masa sun zo majalisin ambaton Allah majalisin ilimi sun ga wani da wani shi baya cikin majalisin amma dai kawai yana zaune ne amma ba asali majalisin bai tara da shi ba sai yace shi ma a hada tare da shi a cikin wannan rahmar yace hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum mutane ne waɗanda duk wanda ya zauna tare da su ba zai tsiyace ba ba zai yi tsiya ba zai zamanto mara arziki ba duk wanda ya zauna tare da su shi ma zai samu arziki irin wannan shine sai kaga yaro ya samu wato rahama wanda za ta sanya shi ya zamanto kintsatse shiryayye har rayuwarsa ta kare ya zamanto ya samu al'inayar rabbaniya kulawa ta Allah madaukakin sarki kaga Allah yayi ma yaro katari ya sa shi koyaushe yana tare da mutanen kirki koyaushe yana nisantar mutanen tsiya mutanen da babu arziki tare da su duk menene albarka menene kisa masa wannan wata rahama da ya dan to sana wanda bai san ma ya neme ta ba amma Allah madaukakin sarki ya bashi ita wanda yake menene ya sanya shi ya samu wannan wato kulawar iyaye da kulawar masu kula da shi dan haka babban alkhairi ne a sanya yara su rinka zuwa shi yasa wato yana daga cikin maslahar addinin musulunci wato addinin musulunci yana samun maslaha yana haifar da maslaha dukkan guda biyu wato yana daga cikin alkhairin da ke cikin addinin musulunci ba a hana yara zuwa masallaci su yi sallah ba tare da cewa akwai wata mafsada a cikin zuwan su masallaci za su iya yin wasa za su iya yin hayaniya za su iya yin bawali ko su yi najasa a cikin masallacin tare da muhimmancin masallaci amma duk da haka aka ce a kyale su ba a ce kada su zo ba domin me domin maslahar da ke cikin zuwan su tafi barnar da ke cikin su zo su rinka kawo mutane tashwishi ko su rinka yin kuka idan da kukan su duk da an san kukan su zai rage wa mutane khushu'i ko ana cikin kuka zaka ga wannan ya dauke maka yaro yana kuka ko yana hayaniya wannan zai dauke maka hankali daga nutsuwa a cikin sallah amma wannan bai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zuwa da yara ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nakan kasance ina sallah ina so in tsawaita sallata sai in ji kukan yaro sai tausayin uwarsa ya kama ni sai in gajarta sallar. Idan da kamar a ce ba a lura da wannan maslahar da ke cikin a ƙyale iyaye su rinka zuwa da ƴaƴansu ba, da sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda buƙatata da so na gan tsawaita sallah, da ladan da ke cikin tsawaita sallah, ya ku iyaye mata masu zuwa da yara kada ku zo masallaci ku ƙyale yaranku a cikin gida. Amma sai ya ƙyale su zo har saboda su ma sai ya gajarta sallar, wanda ya nuna kan cewar an nuna kiyaye maslahar yara su rinka halartar masallaci tare da abin da za su kawo na wato rashin na wato wanda yake zai rage khushu'in masu sallah. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba ya rinjayar da maslahar da yaran za su samu ta albarkar zuwan su masallaci, ya zamanto wannan bai sanya shi ya ce a dina zuwa tare da su ba. To wanda ya nuna a cikin wannan akwai kwaitarwa kan iyaye su rinka halartar da ƴaƴansu zuwa ga majalisul dhikr, masallatai da ake salatul jama'a, musamman ma a irin wato darare masu albarka cikin watan Ramadan, wanda yake musulmi suna yin addu'a a lokacin kunuti na wannan a cikin wannan wata mai albarka, suna roƙon ma al'umma, suna roƙon makawukan su alkhairai masu yawa, wanda yara waɗanda yake koda ba su fahimci su ce amin ba, in suka halarci wannan alkhairin da yake saukowa da ijabar da Allah ta'ala yake bayarwa ga wannan addu'ar za ta game tare da su. Saboda haka yara iyaye su kwaɗayi ma ƴaƴansu wannan alkhairin, babban abin da ake so a cikin samun zuriya saliha, a cikin samun zuriya shi ne ta zamanto saliha, zuriya ta zamanto saliha, domin nawa ne za ka ga Allah ya bashi ƴaƴa amma kuma ƴaƴan sun zamanto musiba da bala'i a gare shi. To abin da yake zai maka maganin wannan ka samu zuriya saliha, ƴaƴa wanda suke salihai, wanda yake Allah ya sanya alkhairi da albarka a gare su, su ne wanda yake ko bayan mutuwarka za su rinka yi maka addu'a, in ka tsufa za su ji tausayinka, za su nuna maka rahma da shafaka. To abin da zai sa su zamanto masu wannan sifa shine ya zamanto ka dangana su ya zuwa ga addini, ka sanya su sun halarci wurin da Allah madaukakin sarki zai kwararo albarka a gare su. Allah ya mana muwafaka. Wannan yace meye matsayin wanda yake azumtar azumin watan Ramadan amma baya yin sallar tarawih da kuma sallar shafa'i da wutri. Wannan ya tawaye makan salada mai yawa. Abubuwa guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin watan Ramadan wanda suke sanya mutum ya samu yafewar zunubansa. Na farko shine yayi azumi na watan Ramadan imanan wahtisaba, yana mai imani yana mai neman lada. Na biyu yayi sallar tarawih a cikin watan Ramadan shine qiyamu Ramadan, shi ma imanan wahtisaba, yana mai imani yana mai neman lada. To idan ya zamanto yayi azumi amma bai yi sallar tarawih ba, ya tozarta wato alkhairi mai yawa, ya haramta ma kansa alkhairi mai yawa. Ba sharadi bane sallar tarawih sai kayi a cikin jama'a, amma yi a cikin jama'a shine abin da yake abin rinjayarwa, abin soyarwa wajen malamai masu tarin yawa. Saboda me? Saboda alama ce ta alamomin addinin musulunci, ta zamanto alama daga cikin alamomin addinin musulunci. Duk da yake an fi so ayi sallar nafila a cikin gida, amma wajen yin sallar tarawih tunda ta zamanto alama daga cikin alamomin addinin musulunci, ana son a yi ta a cikin jama'a, kamar yadda yake shine zabin jama'a daga cikin malamai, daga cikin su har da Imam Ahmad ibn Hanbal, wanda ya tsawaita magana wajen nuna soyarwar kan halartar sallar tarawih a cikin jama'a. To in ba za ka iya halarta a cikin jama'a ba, to kai kadai a gida, kai kadai a gida, sawa'un bayan sallar isha in ka koma, ko kuma ka tashi a ƙarshen dare ka yi, wanda yake wannan shine yafi alkhairi, wato ka yi ta a ƙarshen dare. Domin kamar yadda sayyidina Umar ya ce yayin da ya haɗa musulmi suna yin sallar tarawih, ya ce madalla da wannan wato da wannan bid'a ba yana nufin bid'a ta shari'a ba, bid'a da ake kinta a cikin addinin musulunci, yana nufin wato aikin da da a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zamanto an dawwama akan yinsa ba. Ya ce madalla da wannan, amma wadda suke bacci ba sa yi tafi alkhairi ga wadda suke yin ta yanzu. Ita ce sallar da za a tashi a ƙarshen dare a yi, domin sallah a ƙarshen dare ta fi sallah a farkon dare. To idan mutum ya baya yin sallar tarawih a cikin jam'i amma yana jinkirtawa ne domin ya yi da daddare, to wannan ya fi alkhairi, ya fi yawan lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Shafa'i da wuturi kuma barin su yana daga cikin abin da yake sabbaba ma mutum wato sarefarwar adala. Kamar yadda Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce wanda yake baya shafa'i da wuturi, to baya ganin ya cancanta a karɓi shaidarsa, baya ganin cewa shi adali ne da ya cancanta a karɓi shaidarsa. Duk da ba laifi yayi ba, amma barin sunna ya bar abu wanda yake tabbatacciyar sunna daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka nasihata ga wannan shine wato ya kusanci kofofin alkhairi, domin albarkar da ke cikin Ramadan shine Allah madaukakin sarki ya kawo mana wata mai alkhairi kamar yanda malamai suke cewa ta'arradu li nafahati rabbikum ku bijirar da kawukanku ga baye-baye na ubangijinku ga kyaututtuka na ubangijinku a cikin wannan wata ya zaka bijirar da kanka ga kyaututtukan ubangiji shine ubangiji Allah ta'ala ya same ka auraren ayyukan da'a a cikin wannan wata wurin azumi wurin sallar tarawi wurin bada zakka wurin sada zumunci wurin kyautata ma mabukata wurin dukkan ayyuka na alkhairi Allah ya same ka anan to sai ya zamanto ka bijirar da kanka ga wato kyaututtuka da Allah ta'ala yake yi da falala da yake rabawa a cikin wannan wata mai albarka yace yana so ayi sannan kuma ya tambaya ta gefe ta biyu yake cewa menene wajibcin shafa'i da wuturi ga mai azumin Ramadan shafa'i da wuturi ga mai azumin Ramadan da wanda ba mai azumin Ramadan ba duk hukuncin su daya sai dai ga mai azumin watan Ramadan ya karu da kan cewa yana daga cikin qiyamu Ramadan yana daga cikin tsayuwar dare ta Ramadan kuma tsayuwar dare ta Ramadan tana da lada ta musamman a wannan hadisin da muka ambata na Abu Huraira cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sannan sannan wannan yace yana son karin bayani akan aikin custom haramun ne ko halal me haram me ya haramta shi ko me ya halalta shi labada lada to gaskiya da yawa daga cikin fatuwar da malamai suke yi shine kan cewa jinsin aikin custom wato sanya haraji akan kayayyaki na ciniki sanya haraji akan kayayyaki na ciniki da hana mutane wato yin ciniki a da dukkan yanci da Allah madaukakin sarki ya halatta musu su yi na wato tafiya a bayan kasa domin neman arzikin Allah wannan haramun ne a dan haka yin wannan aikin suka yi hukunci ga haramcin sa to amma idan mutum ya tsaya ya duba a cikin hali irin na musulmi wanda muke ciki a cikin Nigeria wanda makiya addinin musulunci idan ya zamanto kan cewa su ne a wurare ba musulmi in ya zamanto kafirai su ne waɗanda suke ayyukan sana'a wanda yake musulmi kuma ba sa yi wanda wannan zai sanya su rinka cutar musulmi wannan zai sanya su tozarta maslaha ta musulmi a cikin ka'idodi da malamai suka ambata na manufofin shari'a a cikin littafin qawaidul ahkam na Izzuddin bin Abdussalam qawaidul ahkam fi masalihil anam yana cewa da wato halam zai zamanto ya game bayan kasa baki daya dole musulmi ya zamanto kan cewa sun samu abinda zai zamanto musu hanyar neman halal wato da haram zai game duniya baki daya dole musulmi su samu aiki na neman hanya ta neman halal ba bisa kuma larura ba a'a bisa kan cewa dole ne su yi wannan domin kada sana'o kada wannan ya kai ya zuwa ga rinjayen kafirai akan musulmi idan ya zamanto kan cewa sun tozarta dukkan ayyukan sana'a ya zamanto kan cewa ayyukan sana'an sun zamanto ba a yi su ta fuskar halal to dole ne ya zamanto kan cewa musulmi sun samu hanyar da za su yi su ta fuskar da za ta dace da addinin su yadda ba za a tozarta addinin musulunci kafirai da za su zo su yi rinjaye akan su ba wato ba zai yi ya zamanto kan cewa musulmi su kaurace su kyale makafirai su ne kadai za su yi wannan ba wanda idan suka yi haka za su tozarta maslahar su za su kara makafirci karfi da kafirai karfi idan yanzu da musulmi za a ce duk gabaki daya a kasa irin Nigeria kada su shiga soja saboda abin da ke ciki na ayyukan soja waɗansu abubuwa na ayyukan haramu wanda yake ake sanya ake kallafa ma sojoji su yi ko kuma kada su shiga cikin custom saboda waɗansu abubuwan da aikin custom suke yi abubuwa ne wanda yake ba su halatta ba to wannan zai kai ya zuwa ga tozarta maslahar addini zai kai ya zuwa ga tozarta rayuwar musulmi zai kai ya zuwa ga sanya kukumi da takura ga addinin musulunci da musulmi kuma Allah ta'ala ya ce ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba saboda haka ta wannan fuskar idan ya zamanto kan cewa musulmi sun shiga suna yin wannan aikin da niyyar kan cewa ya zamanto cewa sun tsare ma musulmi haƙƙin su kuma suna bakin kokarin su kada su zalunci mai zalunci idan ya zamanto abu ne wanda yake maslahar al'umma ne ya sanya kan cewa domin a kare arzikin kasa aka tsare waɗansu abubuwan daga shiga cikin kasa wanda yake wannan yana daga cikin babin masalihul mursala waliyul amr yana da ikon yayi doka irin wannan abinda yake kan cewa zai tsare dukiyar al'umma zai tsare wato a sana'a zai tsare masana'antu wannan yana da haƙƙi yanzu kamar da yanda ake da kamfanonukan gidajen saka wanda suke yin atamfa da sauransu idan ya zamanto cewa ana so a tsare su ya zamanto sun ci gaba da yin aikin su mutane sun samu aiki kuma an samu arziki ya shigo cikin kasar kuma ba zai yiwu a ce sun yi aikin nasu ba sai idan an hana a shigo da atamfa irin ta jabu wanda ake yi a nan wanda za a je China a yi wuta a rage mata kima a rage mata kudi a rage mata farashi domin mutane su samu su saya cikin sauki ya zamanto ba a sai na cikin kasar ba ya zamanto cewar ana raya kamfanonukan kasashen waje wanda suke kuma yawan kasashen wajen nan na arnani a raya tattalin arzikin su a kare tattalin arzikin kasashen musulmi idan hukumar musulmi ta yi doka akan yin akan sanya harajin da zai sa kayan da suka zo da araha su zo daidai a ba su daidai da kimar da ta dace ko kuma a sanya su su fi na cikin kasar tsada saboda harajin da za a sanya idan aka yi wannan don saboda maslaha wannan ya halatta yana daga cikin babin masalihul mursala to ta wannan fuskar za a iya yin a sanya ka'idodi na custom ta wannan wanda yake za su samu goyen baya na shari'a idan dai ya zamanto abinda shugabanni suka yi sun yi ne bisa maslaha kuma dama akwai ka'ida ta shari'a da tace tasarrufur ra'i manutun bil maslaha dukkan abinda shugaba yake yi na ayyuka a cikin jagorancin sa na al'umma ana rataya shi da maslaha ne abinda yaga zai tabbatar da maslaha ga al'umma shi zai yi kuma abinda yayi din nan bisa maslaha zai zamanto yana daga cikin hukuncen shari'a da ya wajaba a yi masa da'a a nan wajen to ta nan wajen ba zai zamanto ya zamanto halal ba saboda haka ta wannan fuskoki guda biyu ta cewar wato a yi aikin custom domin a kare martabar musulmi da musulunci da kuma a yi domin a kare tattalin arzikin wato kasar musulmi ta wannan fuskar zai iya zamantowa ya halatta amma asalin wato sanya haraji akan kayayyaki wanda ake yi na tsarin aikin custom asalinsa rashin halacci ne baya halatta sai a cikin halaye waɗanda yake su ne waɗannan waɗanda na ishara gare su a cikin amsar sannan tambaya ta ƙarshe wannan yace yana neman taimakon addu'a daga wajena da kuma wajen 'yan uwa musulmi a cikin wannan wata mai albarka da Allah ya bashi aiki mai amfani gare shi da kuma addininsa da kuma 'yan uwansa Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu baki daya shi kuma wannan bawan Allah ya bashi ya biya masa wannan bukata ta sa dukkan wanda suke bukatar ayyuka wanda suke cikin halin rashin aiki Allah ya basu aiki don wannan ya daya daga cikin babban musibar da take samun mu a cikin wannan al'umma Allah ya sanya mana mafita daga cikin falalarsa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند عنده قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا
Allah ta'ala ya ce alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zaka falamma kutiba alayhimul qitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alayna alqitala lawla akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khayrun liman ittaqa wa la tudhlamuna fatila Allah ta'ala ya ce shin baka ga waɗanda aka ce musu kufu aidiyakum ku kame hannayenku wato kai mamakin waɗannan mutane da aka ce musu ku kame hannayenku ai gabarin yin yaki da kafirai kada ku yake su wa aqimus sala ku tsayar da sallah wa atuz zaka ku bayar da zakka falamma kutiba alaihimul qital yayin da kuma aka wajabta musu yin yakin idza fariqun minhum yakhshawna an-nas sai ga wata jama'a sai ga wani bangare daga cikin su suna jin tsoron mutane ka khashyatillah kamar yanda suke jin tsoron Allah aw ashadda khashya kai barma fiye da yanda suke jin tsoron Allah wa qalu suka ce rabbana lima katabta alaina alqital ya ubangijin mu me yasa ka rubu ka wajabta yaki a gare mu laula akhartana ila ajalin qarib ina ma da kai mana jinkiri ya zuwa ga wani lokaci makusanci qul ka ce musu ya rasulullah mata'ud dunya qalil jin dadin duniya kadan ne wal akhiratu khairun liman ittaqa rayuwar lahira kuwa ita ce tafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah wala tuzlamuna fatila ba za a zalunce ku ba koda gurgurdan wannan zirin ne dake tsakiyar kwallon dake cikin wato dake bayan kwallon dabino wannan ayar tana bada labarin halin waɗansu mutane waɗanda malaman tafsiri sun yi sabani akan su wane ne ake nufi waɗansu suka ce ana nufin munafukai munafukai su ne ake nufi a cikin wannan ayar da wato yayin da aka wajabta yaƙi suke cewa suke jin tsoron mutane fiye da yanda suke jin tsoron Allah waɗansu kuma suka ce a'a ana magana ne ga Yahudawa ana bada misali ne ga Yahudawa da abin da ya faru a cikin tarihinsu kamar yanda ya zo a cikin suratul baqara alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا يزوا ga karshen ayar Allah yace baka ga wata jama'a daga cikin bani Isra'il ba yayin da suka ce ma wani annabi daga cikin su ka tayar mana da sarki wanda zamu jihadi tare da shi domin daukaka addinin Allah yayin da shi wannan annabi nasu yace musu shin ba zai yi ba ba zai kusanta ba ya zamanto yayin da aka rubuta muku aka wajabta muku yakin ku kiyin yakin suka ce me ke gare mu ba za mu yaki ba domin taimakon addinin Allah gashi an kore mu daga gidajen mu an raba mu da ƴaƴayen mu amma yayin da Allah ya wajabta musu yaki tawallau illa qalilan minhum sai suka juya baya ga barin aiki da umarnin Allah sai kadan daga cikin su wallahu alimun bizzalimin Allah masani ne da azzalimai to aka ce wannan Allah ta'ala yana buga misali ne ga musulmi ga Yahudawa da halinsu su ne waɗanda da aka ce musu kada su yi yaƙi shine kafin umarnin yin yaƙi ya zo sai suka suna burin a ce ina ma a wajabta musu yaƙi din su suke nema ma kan a sanya su su yi yaƙi saboda suna ganin kan cewar an musguna musu a cikin addini an takura musu kuma kowa yana son ya dauki fansa saboda haka suna neman a ba su izini kan su yaki amma yayin da izinin yazo kan su yaki sai ga su suna jin tsoron mutuwa suna jin tsoron kamar yanda suke jin tsoron Allah kamar yanda suke jin tsoron Allah wanda mutuwar a hannunsa take sai ga shi ma suna jin tsoron mutuwa fiye da tsoron su ga Allah munafikai su ma irin wannan ma'ana ta hau kansu, domin kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul qital, suratul muhammad, wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura, mu'minai suna cewa me yasa ba za a saukar mana da sura ba wanda take umarni da yaki. Falamma wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura, falamma unzilat suratun wa dhukira fiha alqital idha ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadhara almaghshiy alayhi min almaut fa awla lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf. Allah ta'ala yace mu'mine suna cewa me yasa ba a saukar mana da sura ba, yayin da aka falamma nuzilat sura, da aka saukar da sura, wa dhukira fiha alqital, aka ambaci yaki a ciki, ra'aita alladhina fi qulubihim marad, sai kaga wadanda zuka akwai cuta a cikin zukatansu. In kaji an ce wadanda ke masu cuta a cikin zukatansu, ana nufin munafikai ne. Sai kaga munafikai, idza ra'aita alladhina fi qulubihim marad yanzuruna ilayka nadhara almaghshiy alayhi min almaut, sai kaga wadanda suke da cuta a cikin zuciyarsu suna kallanka kallon wanda aka lullube shi da labarin cewa ajalinsa ya sauka, mutuwa ta zo masa, saboda tsabar tsoro gani suke har mutuwan ma ta riga ta zo. Allah ya ce fa aula lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf, da'a da kyakkyawan magana shine yafi cancanta a gare su, su yi da'a, su yi biyayya ga umarnin Allah, tunda su suka nemi kan a wajabta musu yin qital din, yin yakin. Duk guda biyu din ya faru. Wannan ayar ta kunshi yin wa'azi ga mu'minai akan kada su yi irin halin Yahudawa, da da ba a wajabta musu jihadi ba, kuma suna burin a wajabta musu jihadi, da kuma aka sanar daga baya da aka wajabta musu jihadin suka noke, tunda ana magana akan waɗanda suke nokewa ne gabarin fita zuwa jihadi, to kada su ma su zo su yi wannan. Haka zalika munafikai su ma irin wannan ta same su, domin a farkon musulunci Allah madaukakin sarki ya hana a yi jihadi. Hikimar cewa musulmi su kame hannuwansu kada su yi jihadi, kada su yi yaƙi, tare da cewa ɗabi'ar larabawa tana sanya su kansu ɗauki fansa, kansu yi yaƙi domin kare kai, kansu yi yaƙi domin kare ƙabila, ba sa buƙatar a zaburar da su za su tashi su yi. Idan aka kashe mutum ɗaya a cikin ƙabila, wannan sai ya sa a yi shekara 100 ana yaƙi da wannan ƙabilar da ƙabilar wanda suke kisa ɗin. Ɗabi'ar larabawa haka suke. Har zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yaƙi da yake faruwa tsakanin Aus da Khazraj, wanda idan ana so a je fagen fama yanzu kawai zaka zo ka rera waƙar Aus ne da suke yin zambo da habaici ga Khazraj, da kuma na Khazraj da suke yin zambo da habaici ga Aus, yanzu sai ga an dauki makamai an tafi bayan gari ake cire ni. Ɗabi'ar su ce ba sa buƙatar azaburar da su. Saboda haka da aka ce musu kada ku yi yaƙi, ku fu aidiyakum, ku kame hannayenku, domin wato a yi musu horo a sanya su kada su ce za su tashi su yi yaƙi don fushi, don fusata, don ɗaukan fansa, don an taɓa su. Yaƙin da za a zo a wajabta musu su yi yaƙi ne don Allah, yaƙi ne na addini, yaƙi ne na ibada, ba yaƙi ne na ganin dama ba, ba yaƙi ne na ɗabi'a ba, ba yaƙi ne na an takule maka hanci ba. Yaƙi ne wanda za ka yi saboda neman ɗaukakar addinin Allah, ba yaƙi ne na hamiya ba. Akan kawo wata ƙissa wadda take malaman tarihi sukan ambace ta domin a misalta mana wannan, ban san ingancinta ba, amma akan kawo ta, cewa Sayyidina Ali ya taɓa danne wani kafiri zai sare masa wuya, sai ya tofa masa yawu a fuskarsa, sai ya ƙi sare masa wuyan, ya haƙura. Sai aka ce masa me yasa kai haka, yace lokacin da na danne shi zan kashe shi ne saboda Allah, amma da ya tofa min yawu sai ya zamanto ya tayar min da fushi ne, zan dauke shi dan fansa ne akan kaina, saboda haka sai na kyale shi. Wannan ma'ana duk da yake kisa ce ta tarihi, amma ma'anarta ta zo a cikin sifanta ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan matarsa ba, bai taba dukan hadimi ba, bai taba dukan kowa ba, sai dai idan yayi dukan a tafarkin Allah ne wajen yaki, amma akan kansa baya yi. Wa man taqama li nafsihi, baya daukan fansa dan an yi masa wani abu, an taba shi, sai dai idan an keta hududullah, in an keta iyakar Allah, fa huwa ashaddu intiqaman lillah, to yafi kowa zabura wajen daukan fansa ga Allah. To da aka ce wa musulmi kada ku yaki, domin kada ya zamanto yakin nasu irin yakin yan jahiliya ne, ai musu tarbiya akan su bar wannan ɗabi'ar ta jahiliya, sannan kuma ba a tsaya a nan ba, aka ce wa aqimus salata wa atuz zaka, ku tsayar da sallah ku ba da zakka, ku tsayar da sallah domin ku samu kaskanci ga Allah, ku samu khushu'i, ku samu sanin girman Allah, ku zamanto masu tsoron Allah. Wa atuz zaka, ku ba da zakka. A lokacin zakkar ba ta zamanto irin zakkan nan ta nisabi da aka zo aka farlanta ta ba a Madina. A farkon musulunci ana ba da zakka da ma'anar mutlaqin sadaka, sadaka da mutun zai yi ga mabukata, sadaka da mutun zai yi ga marayu, da wato masu kula da marayu, da miskinai, da ƴan da wanda guzurin su ya yanke a wajen tafiya. Ita ce wannan zakka. Ita kuma dabi'ar zakka, dabi'ar bayar da sadaka, tana tsarkake mutun daga cutar rowa, da cutar mako, da cutar san abun duniya. Tana tabbatar ma da mutun gaskiyar imani, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace was-sadaqatu burhan, ita sadaka hujja ce akan gaskiyar imaninka. Saboda haka abubuwan guda uku da Allah ta'ala ya faɗa, kufu aydiyakum wa aqimus sala wa atuz zaka, tarbiya ce. Wato aka ce musu kada ku yi jihadi har sai kun yi tarbiya. Akai mu wannan marhalar da ake yi, marhalar tarbiya ba marhala ce ta jihadi ba. Wannan ta tabbata a cikin tarihin addinin musulunci, kamar yadda ta tabbata a cikin tarihin addinin yahudawa. Su ma akwai lokacin da ya zamanto kan cewar ba a wajabta yaƙi a kansu ba, an wajabta yin haƙuri ne da kawar da kai, da ɗaukan da yin jimiri a kan addinin Allah, har a lokacin da suke ganin suna da ƙarfin su yi, Allah maɗaukakin sarki bai ba su izini ba. Domin a lokacin da aka zo za a yi bai'atul aqaba, da musulmi suka zo daga Madina, su 80 da ƴan kai suka zo suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai taho, yace ya dauki alƙawari daga wajen su kan za su kare shi idan ya zo Madina. A lokacin nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa zai taho ya hijira zuwa Madina. Da kafirai kafin dare ya kare, shedan ya tona asirin al'amarin, akai kururuwa cewa ga abin da yake faruwa. A lokacin nan al-ansar na Madina suka ce, ya rasulullah, inda ka ba mu izini gabaki ɗayan mu zamu dauki makami mu gama da mutanen da suke wannan sararin na Mina, shikenan duk a huta, duk manyan Makka suna wajen. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inni lam umar bihadha, ba umarce ni da yin haka ba. Gashi damar an samu, yace amma ba umarce ni da yin haka ba. Domin musulunci yana buƙatar, kafin ya ce za a kai marhalar yaƙi da sunan addini, ana buƙatar bayan tarbiyya ya zamanto an saman ma musulunci gida, an saman ma musulunci ƙarfi na siyasa da kuma ƙarfi na soja. Don abubuwan guda biyu dole sai in haɗa su. Ƙarfi na siyasa wanda zai nuna ƙarfin mulki, wanda mutum zai san kan cewa yanzu gaskiya za a iya tabbatar da ita, ba ta bayanin hujja kawai ba. Wanda yace zai tsaya ya hana gaskiya, wanda yace zai tsaya ya sanya tsangwama ga masu bin gaskiya, yana takama, yana da ƙarfi, to sai ya amfani da ƙarfin mulkin musulunci a kawar da shi. Wanda dole al'umma ba ta ginuwa sai da wannan, al'umma ba ta ginuwa sai da wato ƙarfi na siyasa da kuma ƙarfi na soja. To sai an samu wannan ne, sannan ake so mai yaƙi. Saboda maslaha da hikima ta hukunta kan cewa ba a riga an samu wannan ba, aka ce ma musulmi ku tsaya ku yi tarbiyya, ku tsaya a rene ku irin reno na addini. To daga baya da aka rubuta wa, daga baya bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya je Madina, sai aka samu daula ta musulunci, aka samu ma musulunci gida. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shine shugaba na al'umar musulmi, wanda da musulmi da yahudawa a cikin wannan al'umma aka yi ƙoƙari, aka yarjejeniyar zaman lafiya don a ɗinke baraka a cikin gida. An gina mayaka, sannan kuma an gina baraka a cikin gida, an samu kyakkyawan daidaituwa a gida. Ba zai zamanto kan cewar kana fuskantar maƙiyi na waje, gida kuma ka zamanto tsirara, ana nema a kwance maka zani a gida ba. Sai da aka tabbatar an ɗinke baraka, aka yi alƙawarin zamantakewa tsakanin musulmi da yahudawa, da kuma tsakanin musulmi da junansu, tsakanin almuhajirin wal ansar, akai alƙawarin wato ƴan uwantaka tsakanin juna. Ya zamanto hatta gado ma suna yin gado ga junansu. Da akai wannan, ya zamanto an samu wato a ka'ida mai karfi to a lokacin ne kuma sai farlancin jihadi sai yazo a cikin irin wannan tarbiya da irin wannan mataki akwai nuna hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala ta wajen yanda ake ginin al'umma to falamma kutiba alaihimul qital yayin da wajibcin yin yaki yazo idza fariqun minhum sai ga wata jama'a daga cikin su musulmi gabaki ɗaya da aka ce musu kuffu aydiyakum wa aqimus sala wata jama'a daga cikin su wanda yake nuna kan cewa wanda suke fadan wannan magana ba mu'mine bane na gaskiya munafikai ne kamar yadda sauran ayoyin ma za su nuna sai suke cewa sai ga wata jama'a yanki daga cikin su suna jin tsoron mutane wato suna jin tsoron abin da zai same su yayin da suka yi yaki ka khashiyatillah kamar yadda suke jin tsoron Allah kamar yadda suke jin tsoron Allah wanda yake shine da ikon ya dauki rayuwar su lokaci daya irin wannan tsoron da suke yi sai gashi suna tsoron mutane au ashadda khashya au din nan bi ma'ana bal domin au tana zuwa bi ma'ana al-idrab fa arsalnahu ila mi'ati alifin au yazidun Allah ya ce muka aika annabi Yunus ya zuwa ga mutum 100,000 au yazidun ai bal yazidun bal sun kuma 100,000 uslubi ne na larabci wato suna jin tsoron Allah suna jin tsoron mutane kamar yanda suke jin tsoron Allah bal sama da yanda suke jin tsoron Allah ma wa qalu rabbana suna cewa ya ubangijinmu me yasa ka wajabta jihadi akan mu me yasa ka wajabta yaki akan mu ina ma da ka jinkirta mu ya zuwa ga ajalin qarib abinda suke nufi da ajalin qarib shine ina ma da ka jinkirta mu ya zamanto mutuwar mu ta zo irin mutuwa ta saukar ajali domin suna ganin kamar mutuwar yaki mutuwa ce wato gaggauta mutuwa ne domin idan ka je yaki ka kusanci sababin mutuwa saboda haka ka jinkirta mu watakila inda ba mu je yaki ba za mu ƙara shekaru saboda haka ka jinkirta mutuwar ta zo mana a kwance akan gado ba mu muka je muka neme ta ba ko kuma a wata ma'ana ila ajalin qarib ai wato ka saurara mana har sai mun dada ƙara samun ƙarfi mun dada ƙara shirin fuskantar abokan gaba idan muka ƙara shiri irin na fuskantar abokan gaba lokacin sai ka farlanta mana ko kuma kawai suna faɗan wannan ne laula akhartana ila ajalin qarib suna gudu ne da a ce an wajabta yaki akan su yakin da suke nema suke cewa za su kare kansu saboda an taba su da sauran wannan magana sai ya zamanto yayin da suka gani kiri-kiri ya zamanto suna a nisantar mutuwar kuma wannan dabi'ar halin mutum ne Allah ta'ala ya ce walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun kun kasance kuna burin mutuwa tun kafin ku sadu da ita to yanzu gashi kun ganta wa antum tanzurun kuma kuna kallanta din shine lokacin yakin Uhud da mutane din ana ta cewa waɗanda basu je yakin Badr ba suna cewa ina ma dai Allah ya kawo wata damar da kafirai za su zo su ce za su taba Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ga abin da zamu to gashi kun ga mutuwar iri-iri wa antum tanzurun kuna kallanta sai gashi waɗansu sun tsere shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yatamanna yanna ahadukum liqa' al-adu kada ɗayan ku ya gurin haduwa da abokin gaba fa idza laqitumuhum fasbiru idan kuka hadu da su to ku yi hakuri wa alamu anna al-janna tahta dhilali suyu ku sani cewa aljanna tana karkashin inuwar kansakali wato kada ka rinka burin cewa a zo a kara mana a zo a kece raini tsakaninmu da kafiran tsakaninmu da ina suke kana neman a yaki shi yaki kamar yadda ake fada farkon bayyanarsa kamar budurwa ce da yanzu-yanzun nan ta cika a cikin budurcinta ko ina ta tafi ana kallanta sai yayin da tukuna ya zo ya tabbata yakin ya zo aka soma gabzawa to sai ta koma tamkar tsohuwa wadda bakinta haƙoran duk sun zube gashin ya zamanto fari fatar ta zamanto mai yaushi ba wanda yake so in ya ganta ya sake dubawa ya sake ganinta to haka ɗabi'ar yaƙi yake shine Hassan al-Basri yake cewa yawanci malamai magabata sukan so idan lokacin fitina ta zo a rinka karanta wannan baitin ne daga cikin abiyat din Imru'ul Qais na jahiliya ban haddace baitin ba Imam al-Bukhari ya kawo a cikin Sahihul Bukhari to yaƙi haka yake shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada mutum ya rinka burin wato a ya rinka burin yaƙi cewa a zo a yi domin baka san in wannan abin ya zo ba domin jarabawa ne baka sani ba za ka ci jarabawar ko ba za ka ci ba domin babban rashin cin jarabawa shine mutum ya juya baya lokacin da ake yaki a tafarkin Allah, domin yana daga cikin manya-manyan zanubai, yana daga cikin asab al-mubiqat al-firaru yawm az-zahab, gudu daga wajen yaki, yana daga cikin manya-manyan zanubai guda bakwai masu halakar da mutum. Saboda haka kada kai burin wannan, amma idan har yazo kamar yanda ba a burin rashin lafiya, ba a burin jarabawa, haka zalika ba a burin a ce a zo a yaki, amma idan ya zamanto labudda sai ya zo, to sai ku dage, kada ku gudu. Sannan ku sani cewar hanya ce ta samun shiga aljanna, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sani cewa aljanna tana karkashin inuwar karsakali, wato ma'ana ku fuskanta, yayin da ya zo to ku yi gaba kada ku yi baya, a cikin yin gaban nan naku a ciki za ku samu aljanna. Shine Allah ta'ala ya ce qul mata'ud dunya, ka ce musu, shine Allah ya biyar da abin da wa'azi, ce ne mata'ud dunya qalil, jin dadin duniya dan kankani ne, wal akhiratu khairul liman ittaqa, ita ku lahira ita ce tafi alkhairi ga waɗanda suke masu takawa. A cikin wannan akwai tasliya, dauke hankalin mu'minai daga duniya da cewa kada su damu da duniya, yace mata'ud dunya qalil, rayuwar duniya gabaki daya kadan ce, wal akhiratu khairul liman ittaqa, ita ku lahira ita ce tafi ga wanda ya ji tsoron Allah, kuma a cikin wannan akwai zaburar da su akan su yi jihadi, domin abin da ɗaya daga cikin abin da yake hana yin jihadi shine ganin kan cewa ka tara yara, jihadi bisa ɗabi'arsa zai mai da ƴaƴanka su zama marayu, zai mai da matanka waɗansu su zo su aure su, dukiyarka a je a gaje ta, kai kuma wataƙila mutuwar da za ka yi kana ganin kan cewa yadda za ka zamanto a ya galgala jikinka da zafin fitar rai, da yanda ake ma, yanda albarushi yake ma jiki jina-jina, duk akwai tunanin wannan. Saboda haka yaƙi akwai wannan ɗacin a cikinsa. To a cikin wannan umarnin na kan cewa wal akhiratu khairun liman ittaqa, lahira tafi ga wanda suka ji tsoron Allah, akwai kwadaitarwa da zaburarwa akan wato a miƙe idan yaƙi ya zo a yi jihadi fi sabilillah. Ita duniya jin daɗinta kaɗan ne, kamar yadda Hassan al-Basri yake cewa misalin duniya kamar mutum ne ya yi bacci da rana, da ya bacci da rana sai ya gan shi a wani waje yana ta jin daɗi, yana ta abubuwa, sai ya farka, sai ya dawo ya ce ashe ma bacci ne. To rayuwar duniya haka take, wannan duk abin da ake yi kamar mafarki ne, kana mutuwa sai ka gane ashe yanzu duk rayuwar duniya duk mafarki aka yi. To kai kanka ka duba ka gani mana, waɗanda suka mutu tun daga lokacin Annabi Adam zuwa yanzu, har yanzu ba suna nan ba, ba a yi lahirar ba, har yanzu suna nan a rayuwar barzakhu. Saboda haka rayuwar da suka yi an yi dubunnanta, shekarun da suka yi a duniya an yi dubunnan wannan shekaru. Haka kai ma yanzu in ka mutu kafin duniya ta tashi, Allah ne kadai ya san shekarun da za a zo ai, duk kana nan kana cikin mutuwa, kana cikin rayuwar barzakh. Saboda haka ɗan shekara 60 70 80 da kai din sai ya zamanto kamar kiftawa ce, kamar kiftawa ce kawai, kadan aka dan wulla maka wani abu kadan gani shikenan aka dauke. Kamar yanda Allah ta'ala yake ce, kamar yanda Allah ta'ala ya sifanta ta aurare a da yawa a cikin alqur'ani, wa yawma yahshuruhum ka an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum, yayin da Allah, rayan da Allah zai tashe su kamar basu zauna ba face sa'a guda ɗaya ta rana da suke samun sanayya tsakanin su da juna, aka san wannan shine uba, wannan shine uwa, wannan mata, wannan da, wannan aboki, wannan baffa, wannan gango, a cikin sa'a ɗaya aka yi wannan, shikenan aka gama. To haka rayuwar duniya take. Wala tuzlamuna fatila, ba za a cuce ku koda da ƙwayan wannan zaran da ke cikin wannan tsagar da ke cikin dabino. An san dabino yana da wannan ɗan layin da ke tsakiyarsa, kaga dai wani abu ne wanda yake wulakantacce, wannan shine alfatil. Ma'anar, wata ma'ana ta fatil shine idan ka murtsike hannunka haka, in ka murtsike hannunka, in hannunka akwai dauda, dan wannan zaran na dauda da zai fito shine fatil. Kaga dai abu ne wanda yake wulakantacce, bai kai ya komai ba, bai kai ba akan komai yake ba. To Allah ba zai cuce ku da komai ba. Wala tuzlamuna antum ayyuhal muqatabun, ya ku wanda ake muku wannan wa'azi da cewa qul mata'ud dunya qalil, Allah ba zai cuce ku da koda wannan wulakantaccen abun bane. A wata qira'ar ta ahlul kufa, Hamza da Kisa'i da Ibn Kathir, wala yuzlamuna fatila, ba za a cuce su da komai ba, su waɗannan waɗanda suke gudun a jihadi yayin da aka wajabta musu shi din. Sannan Allah ta'ala ya ce aina ma takunu yudrikumul maut, ko aina kuke mutuwa za ta riske ku, walau kuntum fi burujin mushayyada, ko da kuna cikin birane amintattu. Alburuj su ne alhusun, wato gari wanda aka yi masa ganuwa ya zamanto birni tsararre, wanda in aka rufe kofa ba wanda zai iya shiga, kamar yan garin Kano din nan yanda yake da a tarihi, kuna ganin irin su kwarin gogo da sauransu, duk wannan ramin da aka yi na wajen gwale, na wajen ungo kuyasir, wannan ramin da ba yadda za a yi wani ya iya shiga, katar rami da ake yi wanda ya zamanto manya-manyan kududdufai da wannan wanda sannan kuma ai ganuwa a bayansa da dawaki ba za su iya shiga ba, wannan su ne ake ce ma al-husun al-mushayyada, wanda aka gina su da amintaccen gini, wato koda kuna cikin wannan ne mutuwa sai ta zo muku. Ina ne mala'ikan mutuwa bai je ba? A jirgin sama ya je ya dauki ran mutum. Mutum yana cikin sararin samaniya a cikin jirgin sama, Allah ya yi masa ajali ya mutu. A ko ina aina ma takunu yudriku aina ma, yana daga cikin alfazul umum da suke nufin al-umum fil amkina, a ko ina kuke yudrikumul maut. Wannan hakika ce wanda yake duk mai hankali ba zai inkarin ta ba. In kuma ya yi inkari zai gani yaje ya ginin ya hana kansa mutuwa din ya gani, idan wannan zai tsirar da shi. Walau kuntum fi burujin mushayyada, koda kuna cikin wato birane waɗanda suke amintattu. Wa in shi yasa ne wato hatta lokacin jahiliya suke ce wannan a cikin waƙar Zuhair yake cewa wa man haba asbabal manaya yanalnahu walau nala asbabas sama'i bisullami, duk wanda yake jin tsoron abubuwan da suke kaiwa ya zuwa ga mutuwa, hanyoyin mutuwa, yana jin tsoron su, za su biyo shi har sun same shi, har sai sun same shi. Koda kuwa ya nufi ya kama ya je ya hau wato ya samu tsani da zai kai shi zuwa ga tsararin samaniya don ya tsira, koda can sama ya hau sai sun bi shi sun kama shi sababin mutuwa. Mutuwa ba za ta kyale kowa ba. Shi yasa ne ya zo a cikin wannan Allah maɗaukakin sarki yake zaburar da mu akan kada mutuwa ta hana mutum kai abin da yake shine daidai, domin a ɗacin mutuwa akan abu wanda yake wulakantacce da ɗacin mutuwa akan abu wanda yake mai alfarma, duk ɗaya ne, duk dai mutuwa guda ɗaya ce. Amma ina wanda yaje ya gudu daga mutuwa aka bi shi aka sare masa wuya, ina za ka haɗa shi da wanda shi kuma ya fuskanci mutuwar saboda ya tabbatar da manufarsa aka kashe shi, duk dai mutuwar ɗaya suka yi. Amma ya za ka daidaita wannan da wancan? Ya za ka daidaita wannan da wancan? Babu bambanci. Shi ne wani mawaƙi yake cewa wa ta'amul mautu fi amrin haqiri ka ta'amil mautu fi amrin azimi, ɗanɗanan mutuwa akan wulaƙantaccen al'amari kamar daidai yake da ɗanɗanan mutuwa akan al'amari mai girma. Saboda haka gara ma ka ɗanɗana mutuwa akan babban al'amari bisa ka rinƙa bin wulaƙantaccen al'amari, kuma mutuwar ta zo ta same ka a cikin wannan. An tambayi wani mutum daga cikin al-ansar ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyul mu'minina afdal, waye ya fi fifiko a cikin mu'minai baki ɗaya? Ya ce ahsanuhum khuluqa, wanda ya fi su kyawun ɗabi'a. Sannan sai ya ce wa ayyul mu'minina akyas, waye ya fi tunani da basira da hankali da kaifin ƙwaƙwalwa a cikin mu'minai? Ya ce aktharuhum lil maut dhikra, wanda ya fi su tunanin mutuwa. Wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'daha, wanda kuma ya fi su kyan tanadi ga abin da zai zo bayanta. Wannan a cikin mu'mine shi ya fi kowa hankali, shi ya fi kowa basira, shi ya fi kowa tunani, mai tunanin mutuwa, mai koyaushe yana tunanin abin da zai yi, yana hango makomarsa, yana tunanin yaya zai gyara makwantarsa, yaya kwanciyarsa ta kabari za ta kasance, yaya zai samu kabarinsa, zai samu haske ne a cikin kabarin, ya nemi ayyukan da suke sa haske a cikin kabari, koko zai samu takurar kabari ne? Yana cikin wanda za a kawo musu wannan iskar ta aljanna? Yana cikin wanda yake za a samu masa abokin hira wanda zai ɗebe masa kewa a cikin kabari dogon wannan shekaru da mutum zai a cikin kabari? Yaya kwanciyarsa a cikin kabari za ta kasance? Muminin da ya shagalta da wannan a cikin muminai shi ya fi su hankali. Ma'ana kenan a cikin muminan ma, a cikin mu ba dune muke wannan ba, wanda suke Allah ya musu muwafaka suke wannan, su ne suka fi basira, su suka fi hankali. Sannan Allah ta'ala ya ce aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah, idan wani kyakkyawa, wani abu kyakkyawa, alhasana anan ana nufin abin da rai yake so, samun wato saukin rayuwa da wadata da jin daɗi da samun nasara akan abokan gaba da samun ganima an je yaƙi da ya zaman to kan cewa ka dawo kana takama akan cewa kai ne kai nasara duk wannan alhasana ne kyakkyawa idan kyakkyawa ta zo musu qalu hadhihi min indillah sai su ce wannan kyakkyawar daga Allah take wato ai ba ta da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne kawai ya ba mu kaga a cikin wannan suna akwai wani gururi da jin cewar ai ba dan an ce mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane Allah ya kawo wannan kaddara ce kawai Allah ne ya kawo a lokacin sai su kafa hujja da kaddara saboda suna so su inkarin sababin da Allah yake kawo wannan kyakkyawa suna inkarin hikimar Allah suna inkarin umarnin Allah na bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tusibhum sayyi'a idan kuma mummuna ya same su qalu hadhihi min indik sai su ce wannan saboda kai ne da muna zaune lafiya amma kana zuwa shikenan sai tsangoma sai fitina sai rigima sai tashin hankali da muna zaune lafiya inda an kyale mu a cikin al'amarin mu na da yanzu duk wannan abun bai same mu ba kamar yanda wato wannan sawa'un munafikai suna fadan irin wannan domin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam Madina sun rinka fadan haka haka zalika yahud su ma suna fada suna cewa da muna zaune lafiya a Madina zuwan ka shine wannan duk abubuwan suka zo mana wannan tamkar abinda magabatan su a cikin kafirci suke fada ne Allah ta'ala yana mana hikayar mutanen alu fir'aun fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi musa wa man ma'a idan alkhairi yazo musu in kyakkyawa yazo musu qalu lana hadhihi wannan tamu ce an ba mu ne saboda mun cancanta Allah ne ya ga mun cancanta ya ba mu wa in tusibhum sayyi'a idan kuma muna ya same su yattayyaru bi musa wa man ma'a sai su yi shu'umci su rinka canfi da annabi Musa da wanda ke tare da shi saboda su ce ai saboda kashin tsiyani da ke tare da shi shi yasa wannan abin ya zo ya same mu wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik Allah ya ce wa manzon Allah qul ce ne musu kullum min indillah dukkanin da alhasana din da as-sayyi'a daga wajen Allah suke ai da hukun da al-qada'u wal-qadar da kaddara Allah ne da hukuncinsa fama li ha'ula'i al-qawm me ke ga waɗannan mutane la yakaduna yafqahuna haditha ba sa dosan su fahimci magana magana sun kasa fahimtar ta wato sun kasa fahimtar cewar dukkan abin da yake faruwa bil qada'i wal qadar sun kasa fahimtar kan cewa babu wani wanda za a ce shine kashin tsiya babu shu'umci la tiyara babu shu'umci ba a cewa wani shine yake sababin kawo alkhairi kamar yadda Allah ta'ala ya ce qul ya tayyaru bi Musa wa man ma'a qul ala inna ma ta'irukum inda ta'iruhum inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamu Allah ya ce wannan abin da yake faruwa a gare su daga wajen Allah yake babu zancen shu'umci kace wani shine sababin cuta da yake kawowa a cikin wannan suna so su nuna kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna inkarin matsayinsa na annabci da cewa biyayyar tasa bata kawo musu komai ba illa masifa wato kuma ba sa manta sai in alkhairi yazo musu sai su inkarin cewa sanadiyar bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai Allah ta'ala ya ce ma asabaka min hasanatin famin Allah abinda duk ya same ka na wato alhasana kyakkyawa famin Allah daga wajen Allah ne wama asabaka min sayyi'a famin nafsik abinda kuma ya same ka na mummuna to daga gare ka ne kai ne sababin wa arsalnaka lin-nasi rasula kuma mu mun aiko ka manzo ga mutane wa kafa billahi shahida Allah ya isa mai shaida akan haka wato kai manzo ne na Allah haqqan Allah ya masa shaida da manzanci salawatullahi wa salamuhu alayhi wannan Allah ta'ala ya faɗi wannan ka'ida ma asabaka min hasanatin famin Allah bayan wannan bayan na farko tukuna Allah ta'ala ya ce qul kullun min indillah kyakkyawa da mummuna daga wajen Allah yake qada'an wa qadaran yana daga cikin shikashikan imani wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah kai imani da kaddara alkhairi da sharri duk daga Allah yake qul kullun min indillah to sannan kuma kai imani da al asbab a cikin wannan imani da kaddara din akwai korewan canfi cewa in wani abu ya same ka kace ai saboda wane ne ko kuma saboda baka fita ranar sa'a ba ko saboda lokacin da ka fita burjin ka yana cikin aqrabu ya wanda ka burjin sa yake cikin aqrabu to ba zai taba tsinuna wani alkhairi a wannan rana ba, duk abin da zai kulla in ciniki ne, in tafiya ce, in neman mulki ne, wato sai kaga hatta ran da za su wannan fa yana daga cikin yanzu suna nan suna samun kuɗi sosai yanzu da aka da siyasa ta dun faro ba su wannan ilimin buga ƙasa din da ilimin taurari sai su ce kada ma ka fito ka ce za ka yi takara sai a rana yaushe aka haife ka sai ka faɗa in ka faɗa yauwa yaushe aka haifi mahaifiyarka a faɗa to ka saurara kada ka sanar da cewa za ka yi takara sai ran da tauraron sai ran da tauraron ka ya faɗa cikin burji kaza ni ban san burjin da suke faɗa ɗin ba amma dai yana nan kuma kuna ganin ai a cikin jarida yanzu dai na ga musamman dai kamar irin su jaridunmu irin su Daily Trust saboda musulunci ba sa sa wannan amma ai da a jaridun ƙasar nan duk jarida za ka ga a cikin duk wata za a faɗi kan cewar wanda ranar haihuwarsa yake rana kaza wata kaza to shi Shamsu ne ko shi Aqrabu ne ko shi wane ne ko shi wane ne to ranar a lokaci kaza rana kaza zuwa rana kaza na wata kaza to ga abin da zai sami idan aka ce ranar da zai samu alkhairi ne da kaza da kaza da kaza da kaza idan yayi to sai itikadi wannan abin zai zamanto alkhairi saboda haka idan ya dace da lokacin sai ya zo ya sanar kan cewa to shi ma zai fito takara in ya dace da wannan lokacin da bokayen nasa suka gaya masa in kuma bai faɗa a lokacin ba sai ya ganin kan cewa tamkar in yayi wannan ya riga ya rushe ba zai samu nasara ba to kuma kai din a ran da suka ce maka din kuma Allah madaukakin sarki ya hana nasara domin al'amarin ba a wajen su yake ba ba a wajen burji yake ba ba a wajen wani yake ba a wajen Allah yake qul kullun min indillah dukkanin wannan a wajen Allah yake a cikin wannan akwai inkarin at-tatayyur yana daga cikin abin da yake rusa imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka yi ruwa yace Allah ta'ala yace asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir a cikin bayina an wayi gari akwai masu imani da ni akwai kafiri akwai mai butulce mu fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadhalika mu'minun bihi kafirun bil kawkab wanda yace an yi mana ruwa da falalar Allah da rahamarsa wannan shine mai imani da ni mai kuma kafirce ma mai butulce ma tauraro wa amma man qala mutirna bi naw'i kaza wa kaza fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab wanda ku yace an mana ruwa saboda tauraro kaza ya fada cikin burji kaza to wannan shine wanda yake mumini da tauraro kafiri da ni ya kafirce min yayi imani da tauraro to haka zalika wanda duk suke imani da wani sababi da ake da wani abu wanda ake yin at-tatayyur da shi ake yin shu'umci da shi ko a ce daga mutuwa ta zo a ce dama fa ni fa jiya naji kukan mujiya ta zo gidan nan kasan in kuma in ta zo sai an yi mutuwa ko kuma a ce ai ya idan watan safar ya zo laraba ƙarshen wata ta watan safar mutum ba zai yi tafiya ba in yi tafiya babu sa'a a cikin wannan tafiya kai tafiyarka ka dogara ga Allah idan wannan ya hana ka to wannan ya sanya maka shirka in wannan ya hana ka yin wani abu wannan ya sanya maka shirka wani lokaci tasirin sanin wannan yakan zo ya samu mutum to maganin wannan shine kace Allahumma la khaira illa khairu wala tayra illa tayru wala hawla wala quwwata illa bik kace Allah babu alkhairi sai alkhairinka babu shu'umci sai abinda ka hukunta babu kuma wani babu wani mai dabara mai iko in ba kai ba sai ka faɗi wannan sai maka maganin wannan waswasin wannan shedancin wannan shu'umcin na kafiri na gurgubin kafirci da shirka da shedan yake jefawa a cikin zuciyarka to sannan kuma abu na biyu Allah ta'ala yace fa idza ja'atum ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik abinda ya same ka na alkhairi daga Allah yake abinda ya same ka na sharri kuma daga kanka yake domin Allah ya tabbatar da hikima da shari'a kan cewa kada kai hujja da kaddara wajen aikata mummuna idan wani abu ya same ka mummuna ka san cewa wannan daga gare ka ne sai ka bincika ka ga me yaya akai me sababin wannan domin ko akwai asbab duk abin da ya same ka na alkhairi daga Allah ne mai ma'ana da falalar Allah ne Allah ne ya maka falala ya baka wannan alkhairi duk wani abu ba wai dan ka cancance shi bane ba abin da ka cancanta me kai ka cancanci samun wannan iskar da kake shaka me kai ka cancanci iskar ta rinka tsaukake jininka me kai ka cancanci wannan a akwai wani abu wanda kai wanda ka cancanci wannan ka san baka yi komai ba to haka zalika duk wani abu na kyakkyawa da yake samun ka wannan da wato falala ne daga Allah tabaraka wa ta'ala in kuma mummuna ya same ka to wannan ba daga Allah bane daga kanka ne domin ba a dangana mummuna ya zuwa ga Allah domin dukkan wani abu na Allah alkhairi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal khairu kulluhu fi yadayk alkhairi dukkanin sa yana hannunka wash sharru laysa ilayk sharri ko ba a dangana shi zuwa gare ka ya Allah don babu wani abu sharri a wajen Allah babu wani abu mu ne zamu ga abin kamar sharri ne wajen mu amma wajen Allah ba sharri bane kai rashin lafiya kai a wajen ka kana ganin wannan abin sharri ne saboda ka kare ka sha zafi amma a wajen Allah ba alkhairi bane ba sharri bane alkhairi ne wanda yake baka taba sanin asirin alkhairin ba masu bayan mutuwa yau da zaka ga irin abin da Allah yake maka in kai rashin lafiya in ranar alkiyama sai ka ce ina ma rayuwarka gaba ki din rashin lafiya kai sannan ko banda waɗansu alkhairan wanda suke da alaka da waɗansu duk da yake wataƙila za a ce a cikin wannan misalin akwai rashin rahama a cikin rashin lafiyarka likita zai samu aiki mai magani zai samu kuɗin magani zaka ce kamar akwai rashin amma hikima ce ta Allah a cikin abu wanda kai idan ka tsaya ka dube shi a tsagwaransa dan in karata ya shiga kanka za ka ga sharri ne amma za ka dube shi ta gabaki ɗayansa a cikin halittar Allah amma cikin irin wato iyakantaccen iliminka za ka ga fuskoki na alkhairi a ciki to ballantana kuma a wajen Allah alkhairi ne gabaki ɗaya babu wani abu da yake faruwa a bayan ƙasa da yake sharri ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wannan shine ainihin sanin Allah amma ana in wani abu mummuna in ya same ka sharri ne amma dangane da kai kai ne sababin wannan abu Allah ta'ala ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na musiba saboda abin da hannuwanku suka yi ne kuma Allah yana afuwa ga dayawa daga ciki wato duk abin da ya same ka na zunubi to ka bincika ka gani sai ka gane taksirinka ka gane abin da kai ba daidai ba sai ka gyara ka tuba zuwa ga Allah kai istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi sahihi muttafaqun alaihi wanda Abu Sa'id da Abu Hurairah suka ruwaito ma yusibul muslim min nasabin wala wasab wala hammin wala huzn wala adha wala ghammin hatta shawkata yushakuha illa kaffara Allah biha min khataaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba abin da yake samun musulmi na wato wahala ko rashin lafiya ko kunci ko bakin ciki ko wata cuta ko wani abin damuwa a cikin zuciyarsa hatta kaya wanda zai taka ta face wannan ya zamanto Allah ya yafe masa zanubansa da shi saboda ka kai a wajenka sayi'a ne amma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala alkhairi ne domin Allah ya tsarkake ka daga zanubinka to haka wannan ita ce sunnar Allah duk abin da ya kaga musulmi lokacin da yakin Uhud abin da ya same su suka yi dawurur yaya haka wannan abin yazo ya same mu awalan ma asabatkum musibatu qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum yanzu yayin da musiba ta same ku kun samu kwatankwacin ta sau biyu qultum anna hadha sai kuka ce ta yaya akai wannan abin ya same mu suka yi dawurwur suna dubawa ga annabin Allah tare da mu ta yaya akai aka samu nasara akan mu aka ji mana ciwo shi ma aka ji masa ciwo ta yaya haka ya faru Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum daga wajen kawo kanku ne ku ne kuka sababa kuka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya sanya abubuwan sa kaidarsa a cikin halitta asbab da musabbabat in abu ya faru ka in abu kaza ya faru ga abin da zai faru ku saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ba ku nasara ba dan haka idan musiba in wani abu muna ya same ka fa'idar wannan aya da ta faɗa mana shine idan ka zamanto mai godiya ga Allah in alkhairi ya same ka kasan da falalar Allah ne in kuma abu mummuna ya zo ya same ka to ka bincike kanka ka koma ya zuwa ga Allah ka sallama ma Allah a cikin kaddara kan cewa Allah ya kaddaro maka amma kuma ka bincike ka ga yanda me ya sababin wannan abun domin kai maganin sa nan gaba domin ita mummuna tana samun kowa amma akwai ka'ida akwai kanun da Allah madaukakin sarki ya sanya halittarsa suke tafiya a kansa sannan Allah ta'ala ya ce wa arsalnaka linasi rasula kuma mun aiko ka manzo ga mutane hatta su yahudawa da suke inkari annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne gare su a cikin wannan akwai raddi gare su na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun shu'umi ne, suna shu'umi da shi. To annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun shu'umi bane, bal manzo ne wanda da'a a gare shi take wajiba. Tunda manzo ne daga cikin manzani, ka'idar Allah ko duk wani manzo wajibi ne a yi da'a a gare shi. Wa kafa billahi shahida, Allah ya isa shaida akan wannan, wato Allah shi da kansa yana shaida da cewa Muhammadur Rasulullah. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul nisa a ƙarshen wannan sura, ya ce lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal mala'ikatu yashhadu. Sai dai Allah yana shaida da cewa abin da ya saukan maka da shi na Alƙur'ani ya saukan masa shi da sanin sa, ya saukan maka shi da sanin sa ne, ko mala'iku ma masu shaida ne. Saboda haka Allah ko ya isa ya zamanto shaida.
وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا.
Allah ya ce man yuti'i ar-rasul faqad ata Allah, wanda duk yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda duk yabi manzo faqad ata Allah, to wannan tabbas ya bi Allah. Wa man tawalla, wanda ko ya juye baya bai biyayya gare ka ya rasulullah, fama arsalnaka alaihim hafiza, to wadannan bamu aiko ka makiyayi mai tsarewa a kansu ba, bamu aiko ka wanda zaka kiyaye su, ka zamanto kana kiyaye ayyukansu, ka zamanto kai ne mai rubuta mai yin hisabi a kansu ba, kai ne mai tsare ayyuka. Wannan mala'iku sun isa su zamanto masu jiddige ayyukansu. Kai aikinka isarwa ne kawai, mabayyaniyar isarwa. Idan ka isar, to su kuma wannan ka kyale hisabi, ka kyale kiyayewa ga Allah tabaraka wa ta'ala. A cikin wannan ayar akwai bayyana matsayin da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai take da da'ar Allah, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yamtiqu anil hawa, baya magana saboda sarransa. In huwa illa wahyun yuha, duk abin da yake faɗa wahayi ne da ake masa wahayi. Sawa'un abin da ya faɗa wato tilawa ce ta Alkur'ani, magana ce ta Allah yake faɗa a matsayin Alkur'ani, ko kuma yana faɗa ne a maganar Allah wanda yake faɗan Allah ya gaya masa, amma ya bashi izinin ya faɗi abin da ya faɗa din, ba da lafazin Alkur'ani wanda ake, ba da nassin Alkur'ani wanda ake karantawa ba, shine hadithul qudsi, ko kuma abin da Allah ya sanar da shi ne na hukunci kan ya isar ga al'umma, wanda ke isarwa na sauran sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dukkanin su wahayi ne. Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir, ɗaya daga cikin a'immatut tabi'in, yana cewa kana Jibril yanzilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisunnah kama yanzilu alaihi bilqur'an. Jibril ya kasance yana saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani as-sunna kamar yadda yake saukar masa alqur'ani. Wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana magana tare da Dihya ibn Khalifat al-Kalbi. Dihya ta ibn Khalifat al-Kalbi, wanda daga cikin sahabbai ne da Allah ya bashi kyakkyawar kama. Sau da yawa mala'ika Jibril in zai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da kamarsa, domin zuwan mala'ika Jibril ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuska daban-daban ne. Yakan zo da asalin sifar halittarsa, wanda sau biyu ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da asalin wannan sifar halittar. Yakan zo da sifar wani bako wanda ba a san shi ba, balaraban daji, kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina Umar. Mafi yawan zuwansa kuwa yana zuwa a sifar khalifa Dihya ibn Khalifat al-Kalbi. Wani lokaci kuma ya zo masa a cikin zuciyarsa kawai, sai dai ya gaya masa, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruhal qudus nafatha fi raw'i an lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Ruhul qudus, malaika Jibril ya fada a cikin zuciyata, ya tofa magana a cikin zuciyata cewa babu ran da zai mutu sai ya cika ajalinsa da arzikin da aka rubuta masa. To wayannan sifofin da malaika Jibril yake zuwa ne. To wata ran Ummu Salama tace ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Dihya ibn Khalifat al-Kalbi, taji suna maganar waɗansu abubuwa, sai ta ji abinda Dihya yake gaya masa, yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗan su akan minbari, sai Ummu Salama ta ce na ganka tare da Dihya kuma ya gaya maka waɗansu abubuwa, sai na ji kana faɗa akan minbari. Ya ce ai wannan ba Dihya ba ne, Jibrilu ne, shi ya zo yake sana'i, shi ya zo yake isar min abinda Allah ya auko shi zuwa gare ni. To kaga abinda Ummu Salama ta ji, inda Qur'ani ne, ta san Qur'ani ne ai. Amma abinda ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ba alqur'ani bane, inda qur'ani ne za ta ji, sai ta ji yana karanta wannan alqur'ani, ba alqur'ani bane, sunna ne. Saboda haka hatta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ake masa Jibrilu ne yake sako da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yazo a cikin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura a cikin linjila kai cewa abinda yaji shi zai fada baya magana daga kansa sai dai abinda yaji lokacin da ina masu ƴan uwa wanda suke gunaye wajen ilimin Bible ai sun san wannan magana ko whatever he hears to Isaiah Ishaq ne ko sanu Ishaq to ka gani yana cikin abin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jafan wanda suka gabata cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa shi zai fada wato abinda aka gaya masa na wahayi shi zai fada to dan haka kuwa in ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka bi domin shi ne ya fada ba maganar sa bace sallallahu salawatullahi wa salamuhu alai wahayi ne wanda Allah ta'ala ya masa kamar yadda alqur'ani yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha saboda haka wannan ya nuna muhimmancin da'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kan cewa wanda zai ce kawai shi alqur'ani kawai zai bi ba zai bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ƙarya yake baya bin alqur'ani tunda in yana bin alqur'ani lalle ya bi wannan aya wanda ku yi ƙaryata yake bin aya guda ɗaya daga cikin ayoyin alqur'ani baya bin alqur'ani gabaki ɗaya domin alqur'ani ko ka dauke shi ka bi shi gabaki ɗaya ko kuma ka ajiye shi gabaki ɗaya amma ba zai yu ba ka zamanto nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd mun yi imani da sashi mun kafirce ma sashi wannan yahudanci kenan ba addinin musulunci ba Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk